وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da huwacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Juma'a, dare ne na Asabar, yau 20 ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka, ci gaba da jin fassara da ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani da girma gwargwadon abin da ya sauwaka cikin wannan littafi na Rabbul Ashhani ila ma'anin Al-Qur'an da Sheikh Abubakar Muhammad Kudu rahimahullah tare da ta'aliki na Dr. Abubakar Albani. Muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alheri. Muna cikin suratul An'am, mun tsaya aya ta 59, za mu tashi wadda take da biyar da ita. Muna roƙon Allah ya mana muwaffaqa. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أهدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.
آية da take biyar wannan Allah subhanahu wataala ya ambata cewa mafatihul ghaibi na nan gare shi, ba wanda ya san su in ba shi ba. Mun je da hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan mafatihul ghaibi. Kuma ilimin Allah subhanahu wataala ya mamaye dukkan alkawun baki daya, ba wani abu yake wakara ko mun karancin sa ko mun girman sa ko mun yawaita su a lokaci guda wanda zai zan Allah subhanahu wataala bai sinkaye shi kuma yana sane da yadda abun ya gudana ba. Wannan aya Allah ta'ala ya ce huwa alladhi tawaffaqakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Allah subhanahu wataala shine yake karɓar rayukan tawaffa, yana ɗaukar ma'ana kamar yadda muka ji bayani a wani darasi baya na mutuwa da kuma karɓan rai wanda ba mutuwa ba. Na mutuwa shi ne wanda mala'ikan mutuwa zai zo ya amshe rai, kun ya tawaffaku malakul mauti alladhi wakila bikum. Nan ana nufin a tawaffa al-akbar qabdul arwah bil mauti. Sannan akwai a tawaffi al-asghar wanda shi kuma dunal mauti shi ne yake zuwa a bacci. Kamar da wata aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ya tawaffa anfusa ina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. To dan ma wannan ake nufi at-tawaffi al-asghar shi ne kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma annabi Isa alayhi salam, wato a lokacin da zai daga shi sama Allah madaukaki ya ambata ya ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, ni zan maka tawaffi zan amshe ranka kuma daga ka zuwa gare ni. Nan wajen at-tawaffi al-asghar ne irin wanda ya zo anan. Wa huwa alladhi yatawaffakum, sai aka ce bil-layli, shine wanda yake amsa rayukanku da daddare wato ya tabbibu arwahakum inda nauni Allah yake amsar rayukanku a yayin da kuka zo bacci munasaba da take tsakanin waɗannan wato amsar rayuka guda biyu da karami da babba kamar yadda arwazi fasar arwazi ya ambata cikin tafsirinsa shine kasancewar an samu daidaito na rashin takuka wani abu wanda yake matacce babbar mutuwa baya iya takuka komai gawarsa kawai a kwance take bata san me take ba kuma bata iya takuka komai at-tawaffi al-akbar to haka nan ita ma at-tawaffi al-asghar mutuwa a babin nan bacci wanda zai za amshe ran mutum yayin da yake bacci shi ma a sa'in da yake baccin nan baya iya takuka komai to shi yasa duka sai ake itlaqin sunan mutuwa akan su at-tawaffi shi yasa a wancan aya Allah subhanahu wataala yake Allahu alladhi yatawaffa anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wadda aka hukunta mata mutuwa ko qada 'alayha al-mautu wadda aka hukunta mata mutuwa sai a rike ta ita wannan shine at-tawaffi al-akbar wayursilu al-ukhra dayar kuma wadda ba hukunta mata mutuwa ba at-tawaffi al-asghar sai a sake ta sai ta koma zuwa jikin mai ita sai kuma ya farfado ya ci gaba da gudanar da al'amuransa ila ajalin musamma har zuwa ga wani lokaci da aka yanka wanda shi ma at-tawaffi al-akbar din zai riske shi to na Allah subhanahu wataala ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli shine wanda yake amsar rayukanku da daddare a yayin da kuka kwanta bacci ba wai sai da daddare ne dai ake amsar rayukan ba an ambata ne tagliban mafi yawancin lokata da daddare ne ake bacci Allah madaukaki ya ce waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha bacci a samu limbewa na duhu a samu sirru da za a kwanta a huta yawanci da daddare ne yake kasancewa to shi yasa nan waje ake ce bil-layli wa ya'lamu ma jarhtum bin-nahar kuma Allah subhanahu wata'ala yana sanin abinda kuke aikatawa jarahtum aika sabtu kamar yadda Allah subhanahu wataala yace am hasiba alladhina jitarafu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilu salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkum kaje aka ce am hasiba alladhina jitarafu ishtira'ana iktasabu sayyiati wanda suka aikata ayyuka munana dan ta istirah yana nufin al-kasb ne iktisab yin wani abu shi yasa ka hatta dabbobin da ake yin farauta da su cikin suratul maida da Allah subhanahu wataala ya ambace su sai yake wa ma allamtum sa'ita min al-jawarihi ay min al-muktasibat wanda suke kamo su iyo muku farauta to shine da yake shi ake istiqaqin wancan to wa ya'lamu ma jarahtum yana sanin abinda kuma kuke aikatawa aika sabtum bin nahar da wuni da daddare sai amshe rayu ba ku iya taku ka wani abu ku kula da yadda uslubin ya zo wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli shine wanda yake amsan rayukanku da daddare wato yayin da kuke bacci wa ya'lamu ma jarahtum kuma yana sanin abinda kuke aikatawa bin nahar mun cikin ma cikin wannan lafazin wato hikiman da aka nuna a cikin wannan lafazin kenan wanda yake bacci baya aikata komai wanda yake farke shine yake me to shi saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi al-qalamu an salati an dauki alkalami daga mutum uku a cikin wasu yake ce annaimi hatta staykaba mai bacci har sai lokacin da ya farka saboda ba aiki yake yi ba abin da ya aikata yana bacci bai san yayi ba shi salamu akhadata alayhi ba za ka kama shi da shi ba amma in yana farke to yana shine mas'ulun wato an amali wa ya'lamu ma jarahtu kuma Allah ta'ala yana sanin abin da kuke aikatawa kuke tsoruwuta din nahar da wuni thumma yab'athukum fihi sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai tada ku a cikin sa ai an nahar a cikin wuni za a tashi alkiyama ba da daddare ba tashi alkiyama da wuni ne za a yi shi kowa ne tashi ba duhu bane haske ne za a yi ta ganin jama'a za ka ga jama'a haske ne akwai rana a ranar alkiyama amma daga ranar kuma ta kare babu ita kuma ranar alkiyama ba wai rana ce za ta fito yadda ta saba fitowa nawun ne kullum ba ta fito daga gabas shuruq sannan ta je ta faɗi ghurub ba haka ba ne kawai tana da static Allah ya sanya ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta zo mai kadara mai gurgudan mil mai riwaya ya ce wa ma yantahu la adri a musafatin fil ardi aw milul ladhi yuqtahadu bihi aynu ni ban sani ba zango ake nufi wanda ya ruwaito ya gaya min hadisin mil din da yana da ma'ana biyu ana nufin zangon tafiya ne mil ɗaya kamar mile kenan ko ku ana nufin masari da ake sanya tozali da shi shi ma milu sunansa da larabci suna ce shi milun wanda ake sa a cikin kurotannu yanzu ba amfani kurotannun ko amma dai yaran ba su san kurotannun ba irin su kurotannu da abubuwa da yawa dai gasa to don haka alkiyama za a yi ta cikin wuni shi yasa nan Allah ta'ala ya ce thumma yab'athukum fihi sannan Allah ta'ala zai tada ku a cikin sa ai annahar din kenan liqda ajalun musamma domin Allah ta'ala ya hukunta ajalun musamma wani ajali da aka iyakance da aka ambata ajalin da aka ambata huwa ajalul haya shine ajali na rayuwa ai ajalin rayuwa na kadawa ne da tashin alkiyama daga tashin alkiyama shikenan hayatud dunya ta kada intahat dama ai marahil ne guda hudu ko alamul ghab ana tsatsa annabi adam Allah ya rike alƙawarin bayi tun a lokaci alastu bi rabbikum qalu bala shahidna sai ka zo ka kuma duniya alhayatul ajila sai zaman kabari hayatul barzakhiyya to a lokacin mutane suna cikin kabari suna cikin kabari kuma ana so a katse wannan rayuwa sai kiyama kowa sai ya mutu gurgudan zaman da lai bala a ce wanda yake zamanin annabi Adam waya fara mutuwa Habila ne to wanda zai mutu dab da kiyama da Habila da suka zauna a can wajen Allah ta ɗaya san irin yadda zai girgije abin ba wai ana nufin wancan shi ya fi daɗewa wannan kuma kurkusa ba tunda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'a illa ala shirarul khalqi alkiyama ba za ta tsaya ba sai akan mafi ashirarancin mutane wanda ba sa kiran Allah hasali ran da alkiyama za ta tashi a wannan wunin ba wanda zai kira sunan Allah haka hadithi ya nuna ba wanda zai kira sunan Allah a wannan wunin to sai kiyama sai ta tashi fa fihim taqumu sa'a cikin su ne kiyama za ta tashi kuma shikenan a wuri guda ba a kira sunan Allah ba kiyama shikenan duniya kuma ta kare ina ruwan ka in ko wani wuri ne eh ranar juma'a ne ke yawa za ta tashi amma ba wannan juma'a ba wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yub'athukum fihi liqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum sannan kuma zuwa ga Allah makomar ku take bil ba'thi za a sake tada ku kiyama ta tsaya an kusa mutane sun mutu ai mudda ce a tsakani daga lokacin da ake kusa mutane duk suka mutu bayan Allah ya amshe dukkan rayuka mala'ika mai karɓan mutuwa mala'ika mai busa tsawo kowa an amshe rayi babu saura rayi sai na Ubangiji Allah ya amshi duka rayuka na bayinsa, kuma Allah kada ya san me zai wakana mudda wala mudda za a huta, wallahu a'lam. Sai an yi zama tukunna Allah subhanahu wa ta'ala, sai ya hukunta abin da ya hukunta, sai ya tashi mala'ika mai busa ƙaho shi za a fara tada, sai ya busa, to shi ne thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzuruna. In ya sake busa ta biyu, sai ga mutane a mimmike suna tsaye suna jiran dako ya zaɓe musu. To a nan ne fa ake yin kiyama. Shekara 50,000 a matsayin wuni da miqdaruhu 50,000 sana, karka tsammata 24 hours. Shekara 50,000 kuma ilaihi marji'ukum, kuma huwa wai wuni ne na jin daɗi ba, a wuni ne na wahala, sai wanda Allah ta'ala ya sauƙaƙa masa. Shi yasa sai ka gana cewa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mutanen kirki ana cewa ba za su firgita ba, ba za su yi baƙin ciki takaici ba. Ga rana kusa da babba ne, in mil ɗaya aka kawo maka rana ma ka shiga uku, balle a ce gwargwadon masayin kurakan. Kuma ga mutane tamkar, gashi an tsaya ana tsaye, gashi babu magana, ba mai magana, sai wanda Allah ya yarda yi magana. La yatakallamuna illa man adana lahu rahman, shiru wake kuma an mamata juna, kuma ga zufa ta kama mutane gwargwadon laifin kowa gwargwadon zufarsa. Kiyama kenan, akwai abin tsoro gaba da ita. To Allah ya ce thumma ilayhi marji'ukum, sannan zuwa ga shi ne mamban ku take. Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malu, sannan ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna yi cikin wunin nan naku da daren lokacin da ba barci kuka yi ba. Duk abin da kuka aikata, Allah ta'ala yana ƙara jaddada mana ilmin sa da gaibi, ilmin sa na abin da ke wakana, ba wai ya tsaya a kayan dabbobi bane. Da ya ce wa matas kutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa ma ratbin wa la yabisin, har abinda kuke aikatawa ma an yi atafi a kai, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, sannan ko idan kun yi to akwai sakamako yana biye. Shi ne Allah ta'ala ke tsinkayar da mu don kowa ya yi izina ya aikata abin da ya dace. Allah ta'ala mu yi kuma aikata abin da ya dace. In mutum yana da wani jijiji da kai a duniya, ko yana da wani abu wanda ya taka yake da shi yasa yake saba ma Allah ko yake yin abin da Allah baya so, sai aka biye da wannan aya domin a nuna a wannan wuni fa babu wani iko sai na Ubangiji. Dan can farawin damar da aka bawa bawa ba an kwace ta, kai da ka gaji kana son zama ba kai sabo, kai da za ka fito tsirara babu tuba, ko da iko yake wa mutum. To sai Allah ta'ala ya ce wa huwa al-qahir, shi ne mai ikon tankwasawa. Qahariyya shi ne a samu ikon tankwasawa, yadda aka ga dama ko ba za a gagara ba, shi ne qahariyya. To Ubangiji shi ne al-qahar, shi ya kawo ma da sigatu mubalaga nan, ya ce wa huwa al-qahir, Allah ne ikon tankwasawa ne. Ai ba huwa Allahu al-ghalibu khalqahu, shi ne mai rinjaye a kan halittarsa. Al'ali alaihim bi kudratihi, wanda ikonsa ya mamaye su. Wa huwa musta'aliyan alaihim, kuma Allah ta'ala yana da ikon tankwasawa a kansu. Fa huwa fawqa ibadihi, Allah ta'ala shi ne bisan bayansa. Fawqaniyan na wasu malamai suka ce yumkinu an yakuna hadhihi alfawqaniyya bil qahri wal qudra, wato fauƙaniyar nan da aka ambata ba wai ana nufi fauƙaniya ce ta jiha ko ta makami ba, domin Allah ba a masa makami. Mun gane ko? Duk da Allah subhanahu wataala ya ambata ya ce ar-rahmanu 'alal arshi istawa, ba abin da malaman tafsiru suka jullo su, abin da suka faranjayarwa shine yana kasancewa bil kudrati ne wato wal wal qahr shi saka idan mun kula a cikin nan yadda malam asali ya saka wa huwa alqahir sai yace musta'aliya shine abin da yasa doctor Abubakar Albani ya yi kuskurima a wannan fasara saboda ta saba ma tauhidi sai yace ai wa huwa allahul ghalibu khalqahu al'ali alayhim bi qudrati wa huwa sai ka musta'aliya din alayhim fa huwa fawqa ibadi kaga magana sai ta daidaita Allah ya mana muwaffaqa to Allah yana da ikon tabbatsawa shi kadai ne al-qahir al-qahhar shi kadai ne al-qahhar kaga Fir'auna yayi bankama Allah baya son ka dauki sifa irin tasa shi yake da qahariya Fir'auna da ya dauki wannan sifa ya nuna cewa yana da ikon tabbatsawa yadda ya ga dama akan Annabi Musa da mutanansa sanuqatilu abna'ahum wa nasfahu nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun kaga sai Allah ya nuna masa kariya yake dan wannan siffa ce ta Allah Allah baya yadda kai munaza'a da shi al-kibru ridai wal azamatu izari faman naza'ani fihi ma azabtuhu fil nar aw kama hata anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu wa ta'ala yace wa yusiru alaykum hafaza kuma tun anan duniya Allah ta'ala yana aiko muku hafaza masu tsaro mala'ikatan wasu mala'iku ne tumsi a amalakum wadanda suke kididdige wa dukkan ayyukan hafaza Allah na aiko mala'iku masu tsaro wadanda suke kididdige wa dukkan ayyuka na bayi tun anan duniya kenan yadda aka bada bayani a ayar da ta gabata wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ganye idan zai fadi Allah yana sanar da shi to haka nan kuma duk abin da muka aikata fisr wal anan Allah ta'ala yana sanar da shi kuma ya aiko mala'ikunsa don su zamanto masu tsaro akan mu tsaro bangare ne suna yin tsaro mazatun kuma suna yin tsaro ma ayyukan haka lamarin yake suna yin tsaro ga zatun kuma suna yin tsaro ga ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana mala'iku da suke zama ta gefen dama da gefen hagu al-mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali ba'id don haka akwai mala'iku wanda suke zama ta gefe hadisin annabi ya nuna haka Allah subhanahu wataala ya aiko mala'iku wanda suke tsarewa ayyuka nan haka ba sai zamanto alal a'mali kenan masu tsaro akan ayyuka sune mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali ta gefen dama da ta gefen hagu shi mala'ika ta gefen dama shine wanda idan bawaye ayyukan alheri sai rubuta yana kula da ayyukan alheri kuma shine mai rubutu don haka sai ya rubuta idan bawaye aikin alheri sai a rubuta masa gargadon ladan da Allah yake za a bawa bawa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha gargadon abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata za a baka sama da haka ko ayar qur'ani ta nuna wanda yaje sallar jam'i yana da lada riqi 25 ko 27 wanda la ai aiki yayi da ya fada dukiya dan danci da addinin Allah Qur'ani ya nuna yana da lada 700 ila abadin katira wallahi ba'ithu liman yasha kamar da ya ambata cikin suratul baqara to wannan malaika ta gefen dama sai rubuta ayyukan alheri na bawaye sannan wanda yake ta gefen hagu shi kuma yana tsinkayar ayyuka marasa kyau da bawaye yake lokacin da baya waye aikin mummuna to sai shi wannan mala'ika sai ya gaya wa mala'ikan da ke gefen dama wata waya zai yi kokarin rubutawa sai mala'ikan da ke gefen dama ya ce masa latattu kar ka rubuta shaurara masa watakila ya tuba sai ya sake yunkuri na biyu har sai ya yi sauƙin ku in har bai tuba ba tukunna sai ya rubuta a matsayin zulubi, wanda kuma shine Allah subhanahu wataala da hadisai suka nuna mana cewa idan bawa ya tuku zuwa ga Allah subhanahu wataala, Allah wanda take kansa a kanta da masa wannan laifin ma dai ba za a tafi da shi kiyama ba. To kaga wannan alhafazatu kenan alal a'mal, wanda Allah subhanahu wataala ya ambata bayan kizu min qaulin illa ladayhi raqibun atim, biya da wancan aya cikin suratul qaf. To su ma mala'iku waɗanda suke su waɗannan alhafaza, alhafazatu alal a'mal, suna kiyayewa abubuwa guda biyu, suna kiyaye maganar da mutum ya yi kuma suna kiyaye aikin da ya yi, shi ne abinda suke yi. Zuciya ba su da iko don ba su santa ba, amma abinda baki ya faɗa to sai su rubuta, abinda gaba ta aikata ko baki bai yi ba nan ma sai su rubuta. Kaga waccan ta cikin suratul Qaf, ma yalhidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kaga nan Allah ya nuna cewa waɗannan mala'iku alhafaza suna rubutawa abinda bawa ya faɗa. Sannan kuma Allah maɗaukaki ya ambata aikin da bayi suke, ya ce wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kaga nan al-fi'l ya zo al-amal, suna san abin da kuke aikatawa. Don haka su waɗannan mala'iku da ake sanyawa guda biyu, kuma su ma canji suke, ba wai suna zama ne alal dawami ba, suna rubuta abin da bawa yake yi mai kyau na aiki da mummuna na aiki, kuma suna rubuta abin da bawa ya faɗa mai kyau da abin da ya faɗa mummuna. Wannan ɓangaren guda kenan na alhafaza. Sannan akwai alhafaza wanda su kuma suke mu'aqibat. Mu'aqibat su ma Allah ta'ala ya ɗamfara su ne dawa da bawa. Bayan waɗancan guda biyu, to akwai waɗansu mala'ikun su ma guda biyu, kamar yadda ya zo a ruwayoyi masu dama daga Abdullahi ibn Abbas, daga Ali ibn Abi Talib, da waɗansu ma da afar waɗanda suka zo hadithan mursalai, da yake bayanin cewa ana sanya mutum kuma mala'iku guda biyu, ɗaya ta gaba ɗaya ta baya. Fassara abin da Allah ta'ala ya ambata kenan, lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri llahi. To su waɗannan mala'iku abinda su kuma suke ba rubuta aiki suke ba, ba da kariya ne a bawa, bisa abinda Allah ya rubuta a ƙaddara ya yarda ya ga damar a kare shi daga gare shi. Su aikin waɗannan mala'iku kenan, ɗaya ta gaba ɗaya ta baya. Idan wani aljani ya zo zai cutar da shi sai su hana shi, idan Allah bai nufa zai cutar da shi ba. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa bawa idan ya karanta kaza kuma ayatul kursi, idan ya zo bacci to za a sanya mala'ika da zai tsaron sunan da mu'aqibat. Amma su ma suna iya tsaron abin da Allah subhanahu wa ta'ala ne ya tsare bawa daga gare shi a kaddara. In Allah ya riga ya kaddara musibar za ta samu bawa, to su ma sai su koma gefe, ba za su yi komi ba, sai su bar mutum tsakaninsa da kaddara Ubangiji. Shi saka idan abu ya faru sai ka ga mutum ya fita, ransa ta ina ya fita, shi ma tambaye shi kai yaya ka fita, yace bai sani ba. Kwankwasa hatsari za a yi, mutane duru sun mutu ko mota ta kone, shi ko bai san ta ina ma ya fita ba, kuma a can baya yake, kawai shi sai ya gani a waje, a ce haka nan dai Allah hukunta, kuma san me ya faru ba. To wannan mu'aqibat, saboda shi Allah bai sanya wannan bakar kaddara za ta same shi ba, a rubuta za ta same shi ba. To su wannan mu'aqibat su ne suke yi su ma da ikon Allah. Amma idan Allah ya yi nufin musiba ta samu bawa, to su ma mu'aqibat sai su koma gefe kawai, sai su bari ba za su yi komi ba. Shi ya saka da Allah ta'ala ya faɗa a cikin aya, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, suna tsare shi min dinna, kamar yadda Ahmad al-Qutubi ya faɗa cikin aljamin ahkam al-Qur'an, cikin sifat abin da hurufu sifat suna hallara waje guda. Don haka min dinna tana nufi ai wato bi amrillah,
min amrillah ay bi amrillah bima'ana bi idnillah suna tsare shi da ikon Allah sai Allah ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai ya karasa wancan bayani wannan kamar intirabi akai wallahu a'lam wa idha arada Allah bi qaumin su'an fala maradda lahu amma in Allah yana nufin wani mummuna ya samu mutane ba abin da yake sai kare su ma mu'aqibat malaika haka ba al-mu'aqibat basu isa karewa ba sai dai su koma gefe kawai su zuba wancan gidanu abin ya wakana wannan ya tabbata a cikin abin da aka rawaito daga Ali ibn Abi Talib Allah ya gara masa yarda Imam Tabari ya kawo cikin tafsirinsa haka nan da dama daga cikin malamai sun kawo wannan bayani wasu mutane ne daga cikin kabilan Murad suka je suka samu Ali ibn Abi Talib lokacin da ake blocking za a kashe shi shi da Muawiya ibn Abi Sufyan sai suka ce ya amiral mu'minin inna natan min murad yuriduna an yaqtulu akwai wasu mutane daga kabilan Murad kabilan mu suna blocking za su su kashe ka don haka abin ma da suka ambata masa na farko sai suka ce masa ihtaris ka nemi masu gadi ka tsara kanka ka sa ɗan gadi da za su dinga binka kowane lokaci akwai mutane da suka yi blocking za su kashe ka sai Ali ibn Abi Talib ya ce musu inna ma'a kulli rajulin malakaini yahfidhanihi mimma lam yuqdar ai kowane mutum yana da mala'iku guda biyu da suke tsare shi daga abin da Allah bai kaddara zai same shi ba fa idza ja'a al-qadaru khallaya bainahu wa baina qadarillah amma idan kaddara Allah ta zo su ma sai su koma gefe su bar mutum tsakaninsa da kaddara Allah kaga shine idza arada Allah bi qaumin su'an fala marradda lahu kenan ashe kowa yana da mala'iku guda nawa yana da mala'iku guda hudu yana da guda ɗaya ta gefen dama yana da guda ɗaya ta gefen hagu sannan kuma akwai wanda yake gaba da shi akwai wanda yake baya da su kuma sune mu'aqibat to waɗannan mu'aqibat wasu malamai suka ce sune waɗanda ake canja su su al-hafaza ba a canja su su waɗancan masu rubutun ayyukan baya kuma su za su raka bawa a ranar alkiyama وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد سود النيل وذن الحفظة كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون ما يريد من قول إلا لديه رقيب عتيد سود النيل سكي تارد شيء على الدوام راس ركا أما وأن شان المعقبات قدابيهم سوني وأن سكي تشتشن جاوا أولي أنا كاوس أرانا إيه أنا كاوس حندم هو قدابيهم زا كاوس دولي سنن زا كاوس da malaici to shine abin da yazo a cikin wani hadisi ya kawo shi ma nan kasa ta aliki inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Hurairah Allah ya yarda da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta taquna fikum malaikatul layl wa malaikatun bin nahar malaikatun bin layl wa malaikatun bin nahar malaiku suna yin karba karba akan ku da dare da kuma da wuni an faɗa ce sannan asubani ويستمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر سنة اللغة عليه أصلا أصباني وتو دا صلى العصر شيدا لو كنت نسيكي مسنيا لو كنت نسيكي هندم قوبا إن أنت صلى أصباني تلاصة هدو ودن دا سكة سوفو دومن كاري واباي سوة تندمو عقبات زاس زوس حدد ودن دا سكي نعم a sallan asuba haka nan a sallan la'asar ake hannun goma kuma ya arjo kabila ba su fiku idan suka hada a sallan asuba ne waɗanda suka kwana tare da ku su kuma sai su hausa fa yas'aluhum Allah ta'ala zai tambaye su wa huwa a'lamu bihim Allah shine mafi sani game da abin da mala'iku suka sani ai su sun san tsinkayi maganar baki ne da ayyukan gabbai sun san abin da ke zuciya ba su sani ba Allah ya fi su sanin menene ya faru amma Allah ya tambaye su ne don haka ya hukunta kai fa ta aktu ibadi ya kuka barbayi na fa yaqulu sai ce tarakna hum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun ya ubangijinmu ai lokacin da muka same su mun same su suna sallah a sallar asuba ko a sallar asar kuma yanzu ma da zamu tafi mun same su mun bar su suna sallah a sallar asar ko a sallar asuba kaga in sun zo a sallar asar ne sun tattar suna sallah sai su ki da sallah da malaikun da suka wuni sai su tafi su kuma wanda sai su zauna sai su kwana har sai sallar la'asar asubani dai wadansu sun sauko tukunna a nan su wadannan da sai kwana su kuma za su tafi kaga sun bar su sun same su suna sallah sun bar su suna dai suna sallah kaga in jima ta ubangiji ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari da za a ƙara fahimta na abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a wata ayar ba nan ba yayin da Allah ya gaya wa mala'iku ya ba su labarin inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya wakili a barkasa mala'iku sai suka ga ai waɗanda da aka saka waɗanda ba banu adam ba sun yi tafarna a ta ja'alu fiha man yusiru fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak yan zaka sanya waɗanda za su yi tafarna suna kashe junansu suna zubar da jini alhaji ya ubangiji mu ne muke tsarkake ka mu ne muke tasbihi muna tsarkake ka muna bautar ka sai Allah ta'ala ya ce musu ne inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da ku sani ai shi yanzu abin da suke decreeing akan halittar da Allah ya ce zai halitta ya sa a banka sa barna za su sai Allah ya ce musu ni na san abin da ku sani yanzu nan Allah ya kafa musu hujja ko bai kafa musu ba sai ya aiko mala'iku sai kuma ya tambaye su kaifa tarattu ibadi ya kuka barbayina sai suka ce taraknahu yusallun wa atainahu yusallun kaga kenan ashe ba barna kawai kuke ba ko yanzu shaidar da mala'iku suka bayar da kansu shine mun same su suna sallah mun bar su suna sallah ashe yadda su ma suke bautar Allah alal dawami su yanzu sai su kaddara bayan Allah ba haka suke su waɗannan da suka zo din dan sallah suka tara ala yi kuma sun tafi sun bar su suna sallah kaga yanzu Allah ta'ala ya ƙara muna musu cikin ilimin sa da gaibi cewa ya san abin da ba su sani ba inni a'lamu ma la ta'lamu Allah ta dace to Allah ta'ala ya ce wa yursilu alaykum hafara hatta idza jaa ahadakumul maut har sai lokacin da mutuwa ta zakke ma dayan ku tawaffatu rusuluna sai mala'ikun mu su amshe ransa manzannin mu kenan domin su ba mala'iku abu manzanni الملائكه المؤمنون بالنبي في قبض الارواح ملائكه عند الله تعالى يوجد ما سوني ما سكربان رايوكا ده اكا تي قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ملك الموت سي اكا كراشي غدا دايا ملائكه متوا تو ملائكه متوا yana da aawan haka hadisin annabi ya ambata yana da mataimaka ba shi kadai yake yin aikin ba runguna ce shine zai komanda na karɓar rayuka na mutane za su karɓi rayu da ikon Allah duk waɗanda aka ce ga lokacin da za a amshi ransa to za a ambata musu mala'ika Jibril za a gaya masa shi kuma zai gaya musu su kuma za su je a wannan lokacin a wannan wajen kuma su ɗauki mutum shi ya saka mutum bai san inda ajalinsa yake ba wata kissa da ake ba da labari daga cikin irin kisas wanda malaman tafsirin suke kawowa annabi Sulaiman alayhi salam yana zaune a majalisinsa sai wani baƙo ya zo suka gaisa da jama'a ana zaune yan majalisa baƙon sai ya kura ma wani idan sai ya kalle shi ya kalle sai ya ɗauke har sai ga wancan ɗan majalisa ya sarrafa sai baƙo ya sallama ya fita sai ya tambaya annabi Sulaiman ya ce ni wannan wani irin baƙo ne amma ni fa kallon da yake mun ni fa jikina ya bani wani abu wannan wani irin baƙo sai ya ce mala'ikan mutuwa ya kawo mana ziyara sai ya zana to ko shi ya zo ɗauka sai ya ce ina so ka mun alfarma cikin waɗanda suke maka aiki aljannun nan sawa ne ɗauke ni man sai ka wata ƙasa mai nisan gaske ya ce a kai ni can sai na huta bayan watanni na dawo bayan ya bar gari sai ce to in haka ke so sai saka aka dauke shi ana zuwa wajen da aka aje shi aljanna ya tafi sai ga malaika ya zo sai amshiran sa saboda yace da bakallan da yake ta masa an ce masa a wani waje ne mai nisa inda aka ji amma zai dauki ransa a lokaci kaza kuma lokacin yayi ya gabato kuma ya shiga shi anan a zaune kuma ya san baya karkashin ikon mutum yayi wannan dogon tafiya amma da yake ba sa saba ma Allah zai je inda aka masa umarni sai je wajen sai gashi an kawo masa tayi eh amshe shi ai ko a rayuwa yana faruwa ko kaga mutum jikinsa yana tarawa yana so a yi tafiya a je wajen kaza a je wajen kaza shikenan sai a shi ajalin sa ne ya ku ana kiran sa a lokacin ya isa wa ma tadri nafsin bi ayi ardhin tamut Allah ka mana kyakkyawan cikawa hatta idza ja'a ahadakum al-maut tawaffa rusuluna kaga wannan shine at tawaffi al-akbar babbar mutuwa kenan wa hum ma yafadun su kuma sa sakaci ayyu qasiruna fi ma yu'maru ba sa takaitawa cikin umarnin da aka musu in an ce ku yi to za su yi ne kawai daga lokaci ya shi kenan wa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun akan aikin su suke a kowane lokaci sai Allah ta'ala ya ce kun maruddu sannan su halitta ay al khalqu sai a maida su bayan an amshe ransu ila allahi mawlahum al haqq zuwa ga Allah wanda shine majibincin su na gaskiya maulana aka ce malikuhum al haqq wato mai iko a kan su tabbataccen iko al thabitul adl tabbataccen iko kuma na adalci ne jazihin da Allah ta'ala ya musu sakamako gwargwadon abin da suka aikata to nan wajen da aka ce sun maruddu ila Allah ai can da aka ce hatta idza ja'a ahadakum al-maut magana ce am kowa ma ne imani da wanda ba shi da imani za a amshi masa duka Allah ya ambata sun maruddu sannan sai a maida su su halittu ila Allah zuwa ga Allah sai aka ce maulahu al-haq majibincin su na gaskiya to kafirai ma Allah ne majibincin su ba Allah ne majibincin su shedan ne majibincin su na'am haka ne zalika bi anna Allah mawla alladhina amanu saboda Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani wa ammal kafirina la mawla lahum amma ka tare su basu da majibinci Allah ba shi ne majibincin su ba don haka nan da aka ce wallahu alhaq ana da fi Allah subhanahu wataala shi ne majibincin mu'minai amma su ka tare Allah ba majibincin su bane me yake nufi mauda wanda zai jibinci lamarinka ya kula da kai da abin da zai dada da maka ya gyara maka al'amura ya tausasa maka shi ne wilaya ta kana to su ba su da wilaya ta ubangiji domin Allah madaukaki wilaya sa ga mu'mini ne wallahu waliyul mu'mini amma ka tare ba su da wannan wilaya ta Allah kuma ya inganta a cikin hadisi da Imam Bukhari ya kawo daga Abu Hurairah wacce Allah ya yarda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambatawa lokacin da mu'mini zai rasu mala'iku idan sun zo malakul maut wa a'wanuhu za su zo su da bayani mai kanshi mai kanshin almiski farisuwar mai kyau za su zo suna rairashin shi ba wa mumini abinda za su ambata masa ukhruji ayyatuha an-nafsu at-tayyiba kanat fil jasadi at-tayyibi ukhruji hamida wa abshiri bi rawhin wa rayhanin wa rabbin ghayra jabbar abinda za su ambata masa ya ke rai wacce take mai kyau mai tsarki da take jikin jiki wanda yake shi ma kyautatacce mai tsarki ki fito kina abin godiya a wajen ubangijinki kuma ana miki albishir da nishadi da marmari da turare kana da ubangiji kuma wanda ke ba zai fushi da ke ba haka za a dauke ta a taso ta a hankali sai a rubuta a cikin almuskin nan sai tashi da ita sama tana kanshi, malaiku za su ji kanshin, za a tafi da ita sama, za a kai ta wajen Ubangiji, saman da Ubangiji yake haka hadisin ya ambata, za a tafi da ita. Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yabo a kayan wannan rai, a rubuta ta lil'anbiyin, sannan sai a dawo da ita zuwa ga jikinta fi hayati al-barzakhiyya. Haka lamarin yake da ita, Allah ya samu a ciki. Amma wanda yake shi kuma ba mutumin kirki ba, mala'ikun idan sun zo da mummunan mayafi za su zo yana toyi suna fusgaraye, wannan zai aje rabta, ana fusgaggeniya, yana wahala, yana shan azaba. A fito da ita suna cewa ukhruji ayyatuha an-nafsul khabitha kanat fil jasadil khabith, ukhruji zalima wa abshiri binari. Kaji ba abshirin da za mata da wuta, wa akharu min shaklihi azwaj, da wutan sunan koyin azaban ba nauki nauki. Za a ce ki fito kina mai abin zargi. Ita idan an tabbata ita zama tana wani ko saba ta tsaye ba za a buɗe mata ba, sai a dawo da ita, sai a kai ta zuwa ga jikinta da irin abin da Allah ya mata tarihi a cikin wuta. Ta ga nan wajen a shekarun da mala'iku za su yi marayi, hadisin ya ƙara sharaha, thumma ruddu ila Allahi mawlahum al-haq, ashe mu menene ake maida su zuwa ga Allah ne, bayan an amshi rayukansu suke samun albishir, suke samun abin da batu da zai kwantar musu da hankali, kana a maido su cikin abubuwansu. Allah ta'ala ya ce ana lahul hukm, Allah shi yake da hukunci, al-qada'u nafi'u fihim, hukuncin da ke wanzuwa cikin bayi Allah ke da ikon yin wannan hukunci. Wa huwa asra'ul hasibina, kuma Allah ta'ala shi ne mafi gaggawan masu yin hisabi, mafi gaggawan masu yin hisabi. Duba ko a duniya, ko a duniya hukuncin Allah da mutane za su yi ya fi sauki, ya fi hanzari a kashe shi. Haka ne ko ba ta ba? Ya fi sauki da wuri kuma ake gama hukuncin Allah, amma hukuncin mutum ba da wuri ake gama shi ba. Ko da mutane ne idan za su yi hukunci, su yi hukuncin Allah ya fi saurin a yanke hukunci. Amma in mutum ne da hukuncin mutane za a yi, a yi ta sakin layi ko? Yanzu an maida abin duk kotu da ka je sai ka ɗauko doya, dama sakin layi ake, da ba a kan layin ake ba. A yi ta sakin layi, a yi ta sakin layi. Lauyoyin su zo su ta zaƙin baki, su ta zaƙin baki, suna nema wa kansu mutabarbar. Wasunsu mafi yawancin lokata haka suke yi. A yi ta sakin layi, a yi ta sakin layi, a ce kaza, a ce kaza. In an yanke hukuncin a nan, sai a ce to a sake ɗaukaka ƙara. Wani waje ma a sake tafiya, a yi ta yin watanni ma ana yin shari'a, a ce a sake wata shari'a sai ta sama da shekara ba a yanke ta ba. Haka suke procedures ɗin nasu, haka yake. Amma in shari'ar musulunci ne, wannan lokaci guda yake yanke ta, sai dai in ba shari'ar Allah ta zai ba. In shari'ar Allah ce, lokaci guda yake. Don ka zo ai akwai da je aminan ne a abinan shi ne kara ya kawo shaida ko albayyinatu ala almuddai wal yaminu ala man ankara, ba shi ke nan ba shuhud ake neman kawai. In zina ce sai a ce wani ya ce wani ya zina, zan ce shuhud. Aka ce Clinton yayi abinan zina, ba haka suka ce ba lokaci yana mulki da Monica Lewinsky. A kudin wancan lokacin ma dala nawa aka kashe wajen wai abinci ko batun? Binciken da za a yi kafin a tattara takardun da za a kai kotu, a kudin wannan lokacin ma sai da aka kashe over 30 million dollars. Kudin wannan lokacin kuma da kai lokaci yana yi. In shari'ar musulunci ne, daga wani ya ce wani ya yi zina, sai ce to ya je ga alƙali, wani ya yi zina, sai ce to kawo kawo shaidu guda hudu fa idan ya tudi arba'atu shuhada inda yake kasa kawo shaidu guda hudu ko kawo guda hudu nan hudun sai ya ce dan an daidai na gansa kwance ban san me suka yi ba sai ya ce to duk ku zo da kai da shaidun kowa ya juya bayan sa sai ya zama bula da kowa masa bula da 80 sai ya sallame su su je su je kudin magani case closed ko shari'ar Allah cikin gaggawa ke da mata inda shira in ka gana yin gana mutu ba gaskiya ke nema ba ta jarma Allah shirar da mu to balle kuma hukuncin da Allah zai yi da kansa abokin kiyama shi kuma shi ne adali subhanahu wa ta'ala wala yuzlimu rabbuka ahada to Allah ce huwa as-samadul hasib yuhasibul khalqa kulluhum Allah zai ma hisabi zai ma halitta hisabi baki ɗayan su sai kada wanda su bina har a bangon wannan wannan rana wanda rana mai kadaro 50 alf sana wala yasa min ayyamin duniya ba wai irin wuni ne na duniya ba ne hadithin da zalim saboda hadithin da ya bayyana haka hadithin ya zo daga Abu Hurairah wata da nan hadithin ya kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani cikin sahihi Ibn Hibban يقوم الناس لرب العالمين باي لا تسيا غبان اوبنجي اوبنجي حالتا في قدام رزق يوم وغبدان رب غني من 50 الف سنه ومن ديا كاي شكرا 50 تحول على المؤمنين كتدل الشمس بالغروب الى ان تغرب اما ذا سوق قوم المؤمنين اوان اوان wannan wuni sai su ganshi kamar lokacin da rana ne ta karkata za ta fada kamar haka zasu ganshi wanda ba mutum ne ba kuma shi ne zai ganshi tsawon shekara 50 fa Allah ta'ala ce wa an fa man kunce kitabu rubbi yadini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura Allah sawa cikin siyarar Allah cikin sauki za a gama maka tafi zuwa ga iyayenka ta cigaba da nishadi jabin da baya tsari kwanciyar hankalin da babu ce bane Allah ya samu zaci lokaci yayi ha za shi ga wani faifan Allah jikan mallan ku karbu shine yake faɗa kai ce to za mu shiga wani faifan salamanci da to karanta ko ta jama'a sai ni
qul man yunjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufya تَرَعُونَهُ تَتَذَرُّعَهُ وَكُفِيَةً لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan kuma da dai ya ka tara da ta wannan mutum kuskure kuma Allah ya kai
ta sai mun
haɗa da Allah mu haɗa da shi da Allah da Allah sai kuma ko sai ne wasu da